Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun waye gari lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku yau Juma'a 8 ga watan Yuli na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafadar su ga Hafiz da kanin labarai.
Kasai Ukraine ta daga tutarta mai launin shudi da rawaya a tsibirin Sinek dake gabar tekun Bahar al-Aswad jiya Alhamis a wani mataki na nuna rashin amincewa. Amurka da Burtaniya sun gargadi 'yan kasar su dake zaune a yankin Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya, da su yi kafa-kafa da sha'anin tsaro a birnin. Prime Minister Burtaniya Boris Johnson dake fuskantar ficewa daga cikin gwamnatinsa ta Conservative ya faɗa jiya Alhamis cewa ya yi murabus daga mukaminsa na shugaban jam'iyyar. 'Yan kasar Siriya da ke zama a tunga ta ƙarshe da 'yan tawaye ke da iko a ƙasar, da yaƙi ya daidaita na rayuwa cikin fargabar illar da Rasha ta yi na rufe mashigar kan iyaka ɗaya tilo zuwa lardin Idlib da ke arewa maso yammacin ƙasar.
Kanan labaran kenan. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Adamawa ta tabbatar da cewa wasu 'yan bindiga sun kai hari gidan wani malamin addinin Kirista, inda suka kashe 'ya'yansa biyu suka kuma yi garkuwa da 'yarsa guda. Sannan kuma a jihar Kano, yayin da alhazan duniya za su fita filin Arfa a yau a wani mataki na fara aikin hajjin bana ga dangadan, maniyata fiye da 600 ne daga jihar. Jirgin kamfanin Azman ya gaza jigilarsu zuwa ƙasa mai tsarki. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin Manuniya da Isa Lawal Ikira ke gabatarwa. Amma kafin nan sai ku gyara zama domin ku sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Kasar Ukraine ta daga tutarta mai launin shudi da rawaya a tsibirin Sinek dake gabar tekun Bahar al-Aswad jiya Alhamis a wani mataki na nuna rashin amincewa. Amma nan da nan Rasha ta mayar da martani da wani hari da ya lalata wani bangare na barikin Ukraine a wurin. An yi ta cece kuce kan ikon tsibirin dake da tazarar kilomita 140 kudu da tashar jiragen ruwa ta Odessa ta Ukraine tun bayan da shugaban Rasha Vladimir Putin ya mamaye Ukraine fiye da watanni 4 da suka gabata. A farkon yakin, Rasha ta yi ruwan bama-bamai a tsibirin bayan da sojojin Ukraine suka mayar da martani da rashin kunya lokacin da ma'aikatan jirgin ruwa na Moskova suka buƙaci da su miƙa wuya. Ukraine ta fitar da tambarin tunawa da bikin bijirewa na sojojin. Rasha ce da yake rike da ikon tsibirin a yawancin yakin har zuwa lokacin da Ukraine ta kwace shi a cikin makon da ya gabata. Kodayake Rasha ta ce ta janye ne da manufa mai kyau. Sojojin Ukraine sun daga tutar ƙasarsu a wani wuri da aka cike da ƙasa kusa da ragowar ginin da aka buje jiya Alhamis. Ma'aikatar shari'a Amurka ta sanar jiya Alhamis cewa wata babbar kotun tarayya ta tuhumi wasu jami'an ma'aikatar tsaron cikin gida guda biyu na da da na yanzu dangane da zargin gwamnatin ƙasar Sin da ɗaukar nauyin tsarin danniya na ƙasa da ƙasa don bibiya cin zarafi da leƙen asiri kan 'yan China da ke zaune a Amurka da ke sukar Beijing. Craig Miller, ma'aikacin DHS tsawon shekaru 15 da Derek Taylor, jami'in DHS da ya yi ritaya da ke aiki a matsayin mai bincike a wani kamfani mai zaman kansa, ana zarginsu da samun dama tare da ba da bayanai game da masu fafutuka na ƙasar Sin daga wani wurin tattara bayanan gwamnati da ba kowa ke da su ga wasu mutane biyu da ke da hannu a cikin shirin, wanda a lokacin suka yi amfani da bayanan wajen kai hari ga waɗanda abin ya shafa, a cewar tuhumar wata babbar kotun tarayya a ranar Laraba. An kama Mila da Telo a watan Yulin da ya gabata. Dukkan mutanen biyu suna fuskantar tuhume-tuhume na yin katsalandan ga shari'a. Telo dai na fuskantar ƙarin tuhumar yi wa hukumar FBI ƙarya dangane da binciken da hukumar ke yi kan shirin. Amurka da Burtaniya sun gargadi 'yan ƙasarsu da ke zaune a yankin Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya, da su yi kafa-kafa da sha'anin tsaro a birnin. Hassan Maina kai na gare ka.
Amurka da Burtaniyan sun fidda takardun gargadin ne ga 'yan kasashen su kan sha'anin tsaro a babban birnin tarayyar Najeriya. Biyo bayan harin da aka kai akan gidan gyaran hali da ke Kuje a nan Abuja. Amurka ta shaidawa 'yan kasar ta da ke nan Abuja cewar akwai yiwuwar samun ƙarin tafka miyagun laifuka a ciki da wajen babban birnin tarayyar Najeriya. A saboda haka ta gayawa 'yan kasar ta da ke nan Abuja da su yi kafa-kafa da taka tsantsan har nan da makonni biyu masu zuwa. Kana su kauracewa bin hanyar filin jirgin sama na Abuja inda ta nan ne garin Kuje yake. Sha'anin tsaro, in ji Amurka, na ƙara su kurkucewa a Najeriya. A saboda haka ta ji hankalin mutanenta da su guji yankunan da ake da ta baba kan amincinsu. Kazalika ita ma Burtaniya ta gargaɗi 'yan ƙasarta da ke nan Najeriya da su kauracewa bulaguro izuwa jihohi 19 irin su Borno da Yobe, Zamfara, Adamawa, Gombe, Kaduna, Katsina da kuma jihohin yankin Niger Delta. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Mainakaina.
Madalla, don an jima kaɗan Hafi zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Rundunar 'yan sandan jihar Adamawa ta tabbatar da cewa wasu 'yan bindiga sun kai hari gidan wani malamin addinin Krista, inda suka kashe 'ya'yansa biyu suka yi kuma garkuwa da 'yarsa guda a ƙaramar hukumar Hong. Ga Salisu Lado daga Adamawa da ƙarin bayani.
Bayan fasa gidan gyara halinka da ke yankin Kuje a Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya, da 'yan Boko Haram suka yi a jihar Adamawa kuwa 'yan bindigan ne da yake ci gaba da cin karensu ba babbaka, lamarin da ya janyo suka kai hari a wani yanki na Jeri Gada da ke karamar hukumar Hong a jihar Adamawan. Nan take kuwa suka burewa mazauna cikin wannan gidan wuta, alamarin da ya janyo suka kashe 'ya'yan malamin addinin Kristan biyu, suka ku arce da guda, suka ku harbi kafar malamin addinin Kristan, suka ku bar shi cikin jini rai kwakwai mutu kwakwai. Wani makwabcin wannan faston wadda kuwa lamarin ya auku a idansa mai suna Luka Yakubu ya koyi mana ƙarin haske akan yadda lamarin ya faru.
Abinda naji na gani da ido na da dare, na dawo daga hira karfe 10 na dare, na so majin kara a cikin gidan shi makwabci na baba faston kenan. Na jarumin bindiga ya kai so uku a take, so nan muka so majin kara cewa barayi barayi barayi, so a cikin daren nan bamu iya samu attention na kowane irin security ba, haka muka zauna a cikin wannan hayanin har ya kare. Sai da safe Allah ne muka zo, muka security suka zo suka dinga mana tambayoyi.
Shi ma nashi bangaren Jauran Jeri Gada da ke masarautar Hildi a jihar Adamawan ya koyi mana ƙarin haske akan yadda suka zo suka samu matan da ma wadda aka jikkata, wato malamin addinin Kristan, tare da alƙawarin cewar ba za a ambaci sunansa ba.
Boko Haram ne, a kidnappers ne ko me ba, amma bisa ga luramu mun ga kaman kidnappers. Suka da gidan shi pastor daga zuwan mutanen nan daya wadda ya ta suka harbe shi a take ya mutu a idon iyaye nan take, kuma suka harbi dan yaron a duwawunsa wanda tunda shike mun gani wurin, suka karbi kuɗi suka cifo yar kan nan, kuma za mu tafi da ita. Shi pastor ma harbe shi a cikin nan wajen biwansa da bidda ka su ci su bar yar nan, suka tafi da ita. Wannan abu ya faru ne a wanda ake kiran Jairi Gada, a Hong local government Hildi district.
To ko rundunar 'yan sandan jihar Adamawa suna da masaniya lalle cewar 'yan bindiga sun kashe yaran malamin addinin Krista guda biyu a wannan yanki na Jeri Gada da ke karamar hukumar Hong a jihar Adamawa? Tambayar kenan da na yi wa SP Suleiman Yaya Guroje, kakakin rundunar 'yan sandan jihar Adamawa, wadda ya ce lallai ilahin lamarin ya auku.
Nan take kwamishinan 'yan sanda na jihar Adamawa, to CPSK Akande, wadon murnin gaggawa da garzaya zuwa wurin wanda aka same su, sun riga mu gidan gaskiya, an dauke su an kai su asibiti inda ya bada umarni a gudanar da bincike. Wanda aka yi garkuwa da ita yanzu haka da nake gaya maka, jami'anmu da haɗakan sauran jami'an tsaron muna bibiya domin kwato ta daga hannun wayanda suka yi garkuwa da ita, da nufin kuma kama wayanda suka aikata.
Yan bindigan dai sun dade suna cin kare su ba babbaka a ƙaramar hukumar Hong da kuma garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa. Lado, Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
To a gaida Salisu Lado, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hafiz ya dawo da ƙarashin labaran duniya.
Oh. Prime Minister Birtaniya Boris Johnson da ke fuskantar ficewa daga cikin gwamnatinsa ta Conservative ya faɗa jiya Alhamis cewa ya yi murabus daga mukaminsa na shugaban jam'iyyar, amma zai ci gaba da zama a matsayin Prime Minister na riƙon ƙwarya har sai an zaɓi sabon shugaban jam'iyyar. Johnson ya ce, "A bayyane nake nufin jam'iyyar ta Conservative cewa akwai buƙatar a samu sabon shugaba." Johnson ya ce a halin da ake ciki zai ci gaba da kasancewa matsayin shugaban ƙasar, ko da yake masu suka sun ce ya kamata a tsige shi da wuri. Sanarwar ta sana zuwa ne bayan da kusan jami'an gwamnati 50 da suka hada da manyan ministoci da dama suka yi murabus, yayin da ake kira ga Johnson ya yi murabus. Daidai ba a bayyana a lokacin da Johnson zai bar ofis ba. Murabus ɗin nasa zai kai ga gudanar da zaben cikin gida a cikin jam'iyyar Conservative domin zaben sabon shugaba, wanda kuma zai zama Prime Minister na gaba. 'Yan ƙasar Siriya da ke zama a tunga ta ƙarshe da 'yan tawaye ke da iko a ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita na rayuwa cikin fargabar, illa da Rasha ta yi na rufe mashigar kan iyaka ɗaya tilo zuwa lardin Idbil da ke arewa maso yammacin ƙasar. Rasha watakila tana neman mayar da martani ga ƙasashen yamma saboda takunkuman da suka ƙaƙaba mata kan mamayewar da ta yi wa Ukraine, wanda zai iya hana sabunta wani muhimmin ƙudurin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da za a kaɗa ƙuri'a a ranar Alhamis. Hakan zai ba da damar isar da kayan agaji daga Turkiyya zuwa ga 'yan Siriya mazauna lardin Idbil da ke ƙarƙashin ikon 'yan tawaye. Wannan wa'adin na shekara guda zai ƙare a ƙarshen mako. Rasha dai na son a ba da agaji ta yankunan da ke hannun gwamnati ne kawai.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai jihar Kano. A yayin da alhazan duniya za su fita filin Arafa yau a wani mataki na fara aikin hajjin bana gadan-gadan, maniyata fiye da 600 ne daga jihar, jirgin kamfanin Azman ya gaza jigilarsu zuwa ƙasa mai tsarki. Sai dai gwamnatin jihar Kano ta ɗora alhakin kan hukumar kula da ayyukan hajji ta Najeriya. Daga Kano ga rahoton da Muhammad Ibrahim Kwari ya aiko mana.
Kujeru 2229 da aka baiwa jihar Kano shine kaso mafi kankanta da jihar ta samu cikin shekaru da dama da suka shuɗe, amma duk da haka kamfanin Azaman da hukumar kula da ayyukan hajji ta Najeriya ta biwa kwangilar jigilarsu bai iya kai su ƙasa mai tsarki ba kamar yadda aka tsara. Yanzu haka dai maniyyatan fiye da 600 da aka bari a gida na cikin alhini.
Sunana Sani Awolu. Wallahi ni tunda nake a duniya ban taba jin rashin daɗi irin yau ba kwana na uku.
Amma ka taba zuwa hajji?
Ban taba zuwa ba.
To yanzu zaka karbi kudaden ka ne?
Gaskiya ba magana karbar kudi dan ban taba zuwa ba. Tun daga ran da muka fito haka muke kwana yamci, ga sauro ga komai, ba abinci ba ruwan sha.
Assalamu alaikum. Ni ne Ishaq Abdulrazzaq, rugurugu cikin wada local government. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mun yi niyya alfarin da za a yi da mu gobe. Wani dalili ya zo ya hana ina bakin ciki. Kana na uku anan.
Ma ba shekara ka nawa ne?
60.
Ka taba zuwa aiki haji?
Wannan ne zuwan farko na zo in yi, gashi Allah bai ba.
Su ma rukunin mata maniyyatan na bayyana damuwa game da halin da aka tsinci kai.
Ban ji daɗi ba, kuma kuɗi na shekarar ta uku kenan. Kuma ba a kai mu ba, aka zo aka kamu nan gurin, aka wulakanta mu, aka yi gagalgala mu. Ba su da amfani da suke mana hena holiyo. Da tu mata da ni shekara ta 60 suka diddiga min holiyo.
Baba ina ni?
Ina wuni.
To ya hakuri?
Na gajiya da godiya.
Gashi yanzu an ce fa ba ku ya kudi.
An cuce mu. Sai dai komai suka yi kansu suka yi wa. Ban taba zuwa ba.
Kwanaki nawa na?
Ni iya kwana na biyu. Shekaran mu uku kenan muna aikin abu daya.
Alhaji Abba Muhammad Danbatta da ke zaman sakataren zartarwa na hukumar alhazan jihar Kano cikin yanayi na damuwa na cewa.
Muna da razai 600 da kusan 40 da wani abu wadanda aka bari cikin alhini tare da tausayawa da jimami. Muna sake fara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba mu da wani zaɓi. Illa iyaka mu yi addu'a Allah ya sallada cikin mizani. Muna sake tausayawa tare da ba da haƙuri ga dukkan wanda wannan Allah ya karanta wannan iflai ya fadawa. Tun 1700 ne nake da shi a can. Ba su san kowa ba sai mu wakilansu da jami'ai da za mu ganar da su wajen ilmantarwa faɗakarwa tare da nusar da su. to a yanzu ba mu da wani tabbaci na halin da za su tafi musamman a lokacin arfa da yake bukatar cikakken kulawa.
Sai dai sakataren alhazan na Kano ya yi zargin cewa hukumar kula da ayyukan haji ta Najeriya NACON ta taka rawa ainin a kan wannan lamari.
Yanzu mu da muke da 2,229 sun yi sawu 7 amma ba su iya daukar kashi 52 cikin alhazanmu ba. Wannan kuma yana da alaka da irin son zuciya da aka gina a kansa. National Commission of Nigeria ita ce regulatory body wanda take kula da dukkan shiryawa da tsarawa na gudanar da jigilar alhazai da dawo da su. Dukkan waɗannan jirage kasancewa su ne suke sa hannu ko kuma suka sa hannu akan agreement tare da su. Tana iya yiwuwa sun yi wani ɗaurin gwarmai wanda ba za su iya yi mu'amala ta kai tsaye da mu ba. To idan ba da interest ba da sha'awa da a taimaka wa jihar Kano to komai na iya faruwa.
Ya ce suna fata mako guda bayan sallah hukumar za ta fara ba da damar karɓar kuɗaɗe ga maniyyatan da ba su samu sukunin zuwa hajjin bana ba. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma. Za a iya sauraron mu a tashanmu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Manuniya. Jinkirin jan kafar jawo ƴan takarar mataimakin shugaban ƙasa a Najeriya cikin su jam'iyyu fa na ci gaba da kawo rudani. Tunuma wasu kungiyoyi daga arewacin Najeriya suka fara fadin a daina kuga maganar addini.
Sardauna Allah ya ji kanshi da rahama ya dauko sonda awoni wanda ana kiran shi ma dan ladi dan Sardauna. Ga su Michael Audu Buba ga su JS Tarka wanda duk sun yi aiki tare da Ahmadu Bello kuma bai taba nuna musu kyama ko tsangwama ba.
Game da maganar zaben Abiola da mataimakin shi duk da yake dukkanin su musulmi ne kuwa wani malamin addinin Krista ya ce akwai bambanci tsakanin wancan lokaci da kuma wannan zamani.
To lokacin kin sa kwadin kai ba bambanci, akwai love, akwai so, amma in muslim ticket din sun hau ai ku su hau bai. Allah ya san dalilin wannan.
Sai dai kuma wani dattijo ya ce idan ana maganar zabe na gaskiya shi yana ganin zai iya baiwa ƴan Najeriya ma'auni.
Shi za nake ga maka daga kudun ma kowa ya fito ya zagaya yayi campaign na arewa ma su zagaya su yi campaign in aka zabe su falillahi hamdu kaga ba rigima.
Dr. Kim Baba Ahmad nake magana da yawun kungiyar arewacin Najeriya kuwa gaya wa talaka yake cewa dole ne sai ya sauya tunani.
An sha mu mun warke. Duk wanda zai zo neman Qur'ani yan arewa sai ya zama wanda ya fi kowanne a ciki arewa. Muna so mu ga abin da zai yi mana wurin rashin tsaro, wurin tattalin arziki, samun mu yayan mu aiki, amma ba za mu je mu zabi mutum haka nan kawai.
Shi kuwa Dr. Ahmad Mahmud Gumi gaya wa duniya yake cewa zaben gaskiya kawai shine mafita, saboda haka dole hukumar zabe ta tabbatar da ta yi tsantseni.
Wanda yake sun yi zabe na gaskiya sani duk wurin akwatin da aka yi wani abu na magudi ko handumabin nan a soke wannan, kuma duk wani dan siyasan da aka samu yana bada kudi a soke shi, saboda haka duk wanda ya kare dokar zabe a soke shi ko waye.
Wadannan faso mun ta muka tabo cikin tarin muro inda za ku ja cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar saki saduwa cikin shirin manuniyan da ke kokarin ganin shugabanni sun taimaki na kasan da ake kallon su a matsayin masu rauni. Shiri na 73 cikin jerin shirin manuniyan da ke kokarin ganin ya taimakawa al'umma don ficewa daga kududdufin da na sani. Me yiwa da na sanin kuma wata kungiya ta fara hango jam'iyyar APC da har yanzu ta gaza kawo wanda zai tsaya takarar mataimakin shugaban kasa daga arewacin Najeriya da ake ta maganar saka addini. Da yasa jagoran wata kungiyar matasa daga arewacin Najeriya Malam Abdulaziz Zakariya ya zaburo yana mai gaya wa duniya cewa a kalli abin da ya faru cikin kungiyar gwamnonin arewacin Najeriya don ya isa a tabbatar da duniya cewa arewa babu wani sabani.
Makasudin wannan taro shine dan mu tattauna akan hadin kan kasa musamman arewacin Najeriya. Ga zabe na zuwa kuma ga shi kowane jam'iyya ta riga ta yi primary dinta, tana kokarin fitar da dan takara wanda zai mara mishi wanda ya tsaya mata takara a matsayin shugaban kasa. To akwai bukatun kuma mu jawo mutanen da muke ganin suna da rawa. muni don kawo su wani matsayi don su ji su ma suna tare da jama'a. An ka dubi kungiyar gwamnonin Arewa wanda ke shugabantan ta gwamnan jihar Plateau ne. Kuma in ka kalla cikin gwamnoni guda nawa ne Krista daga arewacin Najeriya. Amma duk da haka an dauki Simon Bakulalo a matsayin shugaban kungiyar gwamnonin arewacin Najeriya kuma ba a taba cewa ya gaza ba. To in haka ne ashe zai iya yin shugabancin kasa kamar aka dauko shi mataimakin shugaban kasa. Sardauna Allah ji kanshi da rahama ya dauko Sunday Awoni wanda ana kiran shi madan ladin dan Sardauna. Ga su Michael Audu Buba ga su JS Tarka wanda duk sun yi aiki tare da Ahmadu Bello kuma bai taba nuna musu kyama ko tsangwama ba.
Ganin yadda wasu ƴan jam'iyyar APC suka matsa game da maganar ganin an dauko dan takar shugaban kasa da mataimaka a matsayin musulmai ya sa wasu shugabannin addinin Krista ga ƴan jam'iyyar APC cewa kada dai su kawo kasar nan rudani. Bishop Edwards Williams Chanomi ya ce ya kamata dai a gaya wa duniya gaskiya cewa abin da ake ganin ya faru a zamanin su Abiola fa ya saba da abin da ke faruwa a wannan zamani.
Gaskiya magana yunkurin da suna su kawo Muslim ticket tun mu bangaren mu Christians ba zai dace mana ba. Abin da yasa in kin duba tarihin Nigeria ba yau bane kin duba either Christian President, Vice, Muslim. To yanzu ya za canza. Ko da ke ba wace wai doka ne a yi shi haka nan ba, amma abun ya zama kamar gentleman agreement. Da muna karami in the 60s, ba mu san bambancin religion ba. To amma in ganin su politician nan sun zo suna kawo mana bambanci, gashi ma suna so ƙara kawo bambanci cikin religion.
Ka san an taɓa yi a ƙasar nan ko?
Na me?
Muslim ticket.
Eh to lokacin kisa kwadin kai, ba bambanci, akwai love, akwai so. Amma in Muslim ticket din sun hau? Sai ku su hau baya. Allah san dalilin wannan
babban maganar ita ce an yi zabe lafiya
an kammala
komai lafiya
abin da yasa kai wannan zabe lafiya domin akwai hadin kai
to baka ganin cewa ƴan siyasa ne ke raba kawunan mu din
su suke kawowa domin sun ransu
sai dai kuma wani tsohon kwararren dan jarida da ke sharhi akan al'amuran da kan kai komo Alhaji Muhammad Rabi Bako ya ce a bar ƴan Najeriya kawai su yi zabe domin su suka sani idan suna cikin jin dadi ne ko kuwa tsanani
dama ai siyasa demokradiya yawan kuri'u ne ai yanzu misali lokacin Alhaji Kare Abiola ba a zabe shi ba an zabe shi haka nan kuma waɗansu in suka fito waɗanda yake ƴan arewa ko kuma ƴan Najeriya gabaki da suna ganin cewa zai mulke shi bisa gaskiya da rikon amana ai za a zabe shi shi yasa nake gaya maka daga kudun ma kowa ya fito ya zagaya yayi campaign na arewa ma su zagaya su yi campaign in aka zabe su falillahi hamdu kaga ba rigima ba wani tashin hankali jama'ar Najeriya ne suka yi jama'ar Najeriya kuma sun hada da kudu da yamma da arewa da musulmi da krista duka gabaki daya wannan shine zai nuna cewa ana zaune lafiya kuma ba a bukatun wani abu amma midin aka ce wai karba karba mu lokacin mu ne mu karba da shauransu ai haka ba zai ba ba zaman lafiya
dalamu dai kungiyar da tawan arewacin Najeriya tana cikin damuwa ganin yadda aka ce wasu ƴan arewacin Najeriya gwiwa su tayi sanyin da ake ganin wannan karan idan an tafi dandalin dire zabe arewa za ta yi rauni sai dai kuma duk da haka mai magana da yawun kungiyar arewacin Najeriya Dr. Hakim Baba Ahmad ya ce dole ne a gaya wa ƴan arewacin Najeriya cewa su sauya salo wajen ganin sun yi rijistar zaɓe kada daga baya su zo suna da na sani.
Jama'ar arewa yanzu su bude idonsu an sha mu mun warke duk wanda zai zo neman ƙuri'a ƴan arewa sai ya zama wanda ya fi kowanne a ciki arewa muna neman shaida mu ga irin aikin da ya yi muna neman shaidan irin halin shi muna neman irin mu ga irin wanda zai yi aiki da su muna so mu ga abin da zai yi mana wurin rashin tsaro wurin tattalin arziki samun mu ƴaƴanmu aiki amma ba za mu je mu zaɓi mutum haka nan kawai. Muna gaya wa mutane musamman wayanda suka yi fushi suka ce ba za mu jefa ƙuri'a ba wanda ma muka yi din me ya amfani shi mun kare da Buhari mun kare da gwamnoni irin wayannan ku je ku yi rajista ku zabi wayansu idan ba ku yi ba wayannan mutanen da kuke son ku gudun mu su za su je samu mutane su ba su 500 ko 300 ko indomie su zabe su su zo su ci gaba duk wanda yake jin zafin halin da ake ciki a Najeriya yanzu ya je ya rajista kuma ya jefa ƙuri'a kada ya siyar
shi kuwa shehun malami Dr. Ahmad Mahmud Gumi gaya wa duniya yake cewa babban abin da Najeriya ke nema shine zabe na gaskiya tuntuni
INEC wannan karon don Allah ta tsaya ai zabe na gaskiya domin shi kadai ne zai kawo kwanciyar hankali a kasar nan duk lokacin da kai murdi akai magudi to shike kawo hargitsi da rikici
ya za a zabe na gaskiya
To wanda yake sun yi zabe na gaskiya sani duk wurin akwatin da aka yi wani abu na magudi ko handumabin nan a soke wannan kuma duk wani dan siyasan da aka samu yana bada kuɗi a soke shi saboda haka duk wanda ya kare dokar zabe a soke shi ko waye to in sun nuna haka to insha Allah mutane za su samu wato samu natsuwa da duk abin da za su fada kuma a tsaya a fito a yi register kuma a fito a yi zabe mutane su zabe wanda suke so ban ce ga wanda za ku zaba ku zabe wanda kuke so me yasa domin in ka zabe wanda kake so kuma in yace ma zauna tashi shine ake so shine shugabanci to mutane suna ma mutum da'a wanda suka zaba shi yasa muke so a daure a zo a yi wannan register kuma a zo a yi zabe a zabi mutane su zabe wanda suke so
tutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai kuma ni mako idan Allah ya kai mu zamu sake zuwa muku da wasu muryoyin a cikin wani rukuni sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu dafin ku cewa kwanakin da aka kebe musu fasuna kara karewa ne kuma za su yi sabar sabule jiki a matsayin su na shugabanni domin kuwa daga juma'an nan saura kwanaki 325 ne ga dukkanin masu muzuran matse mu dafin ikon su yi sallama daga kan kujin da suke ganin sun rike su kamar mukamin masu rawani kuma madadin dukkanin wani suka taimaka wajen tabbatar da sun tattaro muryoyin da kuke a cikin wannan shiri musamman dai abokiyar aiki maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da kuke ji a cikin wannan shiri ta kowane fanni ni Isa Lawal Ikara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya
to madalla a gaida na Ikara yanzu sai nasihar Juma'a
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ni naku Ustaz Muha Khalil Malam Danyaro inda mun bane a kungiyar addinin musulunci a Yemen Nijar muna ma yan uwa musulmi duka barka da wannan kwanuka masu albarka goma na farko a cikin watan Zulhijja bale wannan riba da ubangiji Allah subhanahu wataala ya gama mana wuri guda gashi bana arfa za ta kasance ranar juma'a da haka muna yi ma musulmi tunatarwa kada a yi wasa da wannan yin da Allah ya bamu ya gama mana gaba daya wanda take da dama ba dole bane wanda ke iyawa ya azumi sai da fata Allah shi karban mana Allah shi biya bukatocin mu ai addu'o'i balle ma bisu wannan kasashe namu na Afrika ta yamma irin halin da muka samu kanmu cikin shi shin kwanciyar hankali da matsaloli na tsaro Allah ya daidaita mana Allah shirya mana sannan kuma bayan gashi idan mun yi arfa rana wadda take biye mata ita ce rana idi babba shine ranar layya inda dukkan musulmi wanda iya yake da iko yake yanka dabba ya zubta shi ne ko rago ne ko tunkiya ko akuya ko bunsuru saniya ce ko sakora ko kunin ko taguwa ubangiji Allah karban mana inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace jinin nan yake zuba a cikin hannu na ikon Allah kakin ya zuba ga ƙasa dan haka layya ba wasa bace ba abinda mutum zai suka kike bane ka wanda iya wanda Allah ya sa ko bai iya bai da kaihin babu hali sai hankuri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake annabi rahmani bai bar duniyar nan ba sai da aka kawo mishi raguna guda biyu waɗanda yake cika ku masu lafiya masu kafoni abinda ake cewa raguna a zo a gani ya yanka guda sallallahu alaihi wasallam da hannun shi mai daraja inda yake wannan layya ta Muhammad ce da iyalinsa aka kawo masa nabi ya yanka da kansa sallallahu alaihi wasallam yace wannan al'umman Muhammad wanda Allah ya sa bai samu halin layya ba to gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa
madalla yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice
kasar Ukraine ta daga tutar ta mai launin shudi da rawaya a tsibirin Snake dake gabar tekun Bahar al-Aswad jiya Alhamis a wani mataki na nuna rashin amincewa amma nan da nan Rasha ta mayar da martani da wani hari da ya lalata wani bangare na barikin Ukraine a wurin an yi ta cece kuce kan ikon tsibirin da ke da tazarar kilomita 140 kudu da tashar jiragen ruwa ta Odessa ta Ukraine tun bayan da shugaban Rasha Vladimir Putin ya mamaye Ukraine fiye da watanni hudu da suka gabata.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi, wato 7 kenan agogon GMT na Ghana, za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Kafin mu sallama da ku, muna mika sakon ta'aziyya ga abokin aikinmu Muhammad Hafiz Baballe bisa rasuwar wani mahaifinsa Alhaji Ibrahim Baballe da Allah ya yi rasuwa jiya Alhamis a ƙaramar hukumar Tarauni dake jihar Kano. Allah ya ji kansa da rahama, amin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatarwa, sai kuma Jimbe Hamza da ya daidaita mana sauti. Da ma injiniyan namu na yau, ni Hadiza Kyari nake muku sallama daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC.